Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka huiwa Ko jama'a tambaya ni ke da
Kasashen da basu kai Najeriya ba ma sun yi tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan ƴanci
da yawan maza suna ganin koke-koke mu da muka kai suna ganin idan har an amince mana suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin Najeriya ne
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace after ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya burin mata a Najeriya na samun kaso 35 na guraben siyasa ya gamu da cikas Bayan da Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta yi fitali da kudirin a farkon wannan watan, lamarin ya harzuka mata suka gudanar da zanga-zangar lumana da kuma lasar takobin ci gaba da tada kayar baya har sai haƙarsu ta cimma ruwa. Batun da za mu haska fitila kenan a yau. Makiliyarmu Madina Dauda ta jagoranci zaman tattaunawa da wasu mata ta kuma fara da bayyana buƙatar da matan suka gabatar a gaban majalisa.
Suna son a ba su kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun ƙasar da na tarayya da na jihohi. Akwai batun ƴancin zama 'yar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai. Waɗannan buƙatun suna ƙunshe ne a ƙudurori 5, wato doka ta 35, 36, 37, 38 da kuma ta 68. Dokar farko, ƙudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi. Ƙudurin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista. Ƙudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa. Ƙudurin doka don samar da sharuɗan cancantar zama ɗan asalin jiha a Najeriya. Da ƙudurin doka na ba mata kaso a majalisar zattarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni. Waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su, amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda 5 ɗin. Kuma shi kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya yi alƙawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku. To a yau ina tare da mata uku. Akwai tsohuwar ministar harkokin mata ta Najeriya Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba Meriga da Balaraba Abdullahi da su za mu tattauna akan wannan batun. Barin fara da ke tsohuwar ministar harkokin mata Hajiya Aisha Ismail. Wai me yasa duk shekarun nan ba ku nemi waɗannan ƴanci ba sai yanzu?
Jama'a assalamu alaikum. Ba haka bane, ba wai bamu nemi wannan ƴanci ba. Tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature, mata suke neman waɗannan ƴanci. Na tabbata za ki tuna labarin su Sumulayo Ransom Kuti, za ki ji labarin su Gambo Sawaba. Sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka. Ba a ji su ba. Ni kaina na tuna lokacin da nake riƙe da National Commission for Women, sannan bai zama ministry ba. A lokacin Abacha ya yi ƙoƙari ya yi wannan gyaran kundin nan na Najeriya, kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen 5 mu iso da ƙafa don mu nuna musu da yawan mu, muka cika Abuja ba su yi ba. Sannan lokacin Babangida suka fara ƙoƙarin gyara, shi ma muka yi, aka yi ƙoƙari. Lauyoyin Najeriya mata na tuna gaba ɗayansu suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba, amma ba su yi ba. Kuma na tuna lokacin da nake riƙe da ministry ɗin mata, shi ma an yi wannan ƙudurin ba su yi ba. Babban abin zafi shi ne mazan nan su ne shugabannin Najeriya, su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba, su suke riƙe da mulki. Kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa za su ba mata daga Copenhagen aka ce ko 15, Nairobi 25, Beijing 35. Ai, Amerika da ta zanta ma hannu ai bate wani abu da Bature yake cewa ratification ba. Idan ka sa dokan duniya aka sa hannu kana da niyya, amma idan kai ratification yanda Bature yake ci to ya zama dokan nan ga lawyer a gaban mu akan ka. Kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya General Buhari yana shugaban kasashe rafta mana hannu na United Nations Child Rights Act. Shi kuma General Babangida yana shugaban kasa sannan shi ma president din yake president din Najeriya shi ya ranta ma mana hannu kuma ya ratification na Sido. Shine dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata. Ai ba yau aka fara ba. Kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar ɗinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya sun ramta da hannu duka za ta gaya muku. Kuma duk wannan lokacin ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu yi hayaniya duka amma a yau wai 2022 'yan majalisar Najeriya wai su zauna to wannan mata 35 din ya kamata yaushe ne Nairobi ai ya kusa shekara 20 lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan musulmi so babu mu nema bane duk ko da yaushe mu ne nema amma a kullun aka zo zancen daya ne kawai basu yadda cewa mu partners basu yadda bane
so ba ka ganin Hajja Aisha Ismail ba ka ganin cewa ina wa'annan kudurorin naku abubuwa ne masu wuya a aiwatar da su
ba su da wani wuya saboda kasashen da basu kai Najeriya ba ma sun yi lokacin da muka fara zuwa akwai duk shekara kasashen duniya za su zauna ana kallo a majalisar ɗinkin duniya wasu kudurori da ake kiransu Nairobi forward looking strategies kullun ake yi babu abinda ba a sawa a sannan na tuna Namibia daga san da suka samu yanci kafin a zo kan aka bayan an wuce Nairobi da shekara 5 sai da suka mai da yan majalisar su 50-50
wato kashi 50 mata kashi 50 maza
daga sannan kasar su ta samu lafiya daga sannan tattalin arzikin su ya samu ya farfado daga sannan aka fara samun akida wacce ya kamata za ta yi amfani dan adam ba akidan shirme da muke ciki to ai kin ga lokacin yayi tsawo sai ki rika tunani me yasa zaka rika daukan wuka kana cakawa cikin ka in sun yi wannan hanyar da za ku dauka ku tabbatar wa burinku na cigaba shine wannan
barin tambaye barista Hassana Ayuba mai riga akwai waɗanda ke ganin kaman idan aka ba ku mata waɗannan abubuwa da kuka yi bukata an fita daga demokradiya ya kike kallon shi
eh wannan tambayan haka yake da yawan maza suna ganin koke-koke mu da muka kai suna gani idan an amince mana suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin Najeriya ne wayanda suke majalisa ai sun taba fadi suka ce in aka bar mata sun yawa a cikin majalisa wata rana fa attako su din ba za su samu gurin zama ba saboda haka kara bar mata amma ni kuma sai ina gani ba haka bane mace Allah ya yi ta ne don ta yi taimako Allah ya yi ta ne ta bada shawara mai kyau inda zai baci in mace na nan takan tattaro hankalin mutane ne guri guda takan gaya ma mutane in aka yi haka fa ba daidai bane ai mu bi wannan hanya muka bi wannan hanyar za a samu gyara amma kuma sai zamana cewa a Najeriya ba a duban shi haka to tambayar da zan yi shine su wane ne wanda suke fitowa su yi zabe a kasan mata ne da yara mu ne muke ingiza yayanmu su fito su yi zabe mu ne rana ke da karuwa na bugawa a gurin zabe to tun ba an ce mu kukanmu ba za a ji kukanmu a Najeriya ba mu sai mu bar maza su yi zaben Najeriya mu gani mu kuma za mu zauna gida kuma za mu ce ma yayanmu kar su fito sai maza su yi su taka rawan gani mu gani domin tamkar su yan majalisar nan suna ganin kaban mata sun zo za su kwace musu yanci kuma ba haka bane abinda suke jin tsoro sai su ta mamaki kuma ba haka ya faru ba
to me doka ta tanada ne a game da mata shin a dokokin kasan nan akwai inda aka ce a bada kamar yadda Hajjia Aisha ta kawo misali da kasar Namibia ko to akwai inda aka ce eh ya kamata a yi wa mata kaza a dokokin kasa
To sai ku biyo mu a shirin mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambayar. Kafin nan, a madadin bakin namu tsohon ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ƴan gwagwarmaya Balaraba Abdullahi sai jagorar tattaunawa wakilinmu Madina Dauda da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke.